Zama a New York a cikin ƙuruci yanayin su ganin cewa ni ya tanya ce daga secondary school ban taɓa barin gaban iyayena haka na bar ƙasar mu ba ma kuma san aka ɗauko ni kawai aka kawo ni cikin al'adu da al'umma da ban san su ba da yare wanda ban ƙware a kansa ba wanda shine turanci.
Kallabin shirin a wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsunewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Kallabin mu ta mako wata mace ce da wani yanayi da ta shiga a nan Amurka ya zaburar da ita ta koma makaranta da tsufarta bayan an yi mata aure tana yar shekaru 18. Za ku ji ko wace ce. Za mu kuma yi nazari kan abin da ke sa mata kishin juna ko da kuwa babu abin da ya shiga tsakanin su. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga hirar da muka yi da kallabin mu ta mako, bari mu faro takon da wata ɗabi'a da aka san mata da ita ko a gidan aure tsakaninsu da abokan zama ko kuma su isu mata wani lokaci ba gaira ba dalili. Lamarin da ya zama ƙadangaren bakin tulu a yunkurin mata na samun kyakkyawan wakilci a fannoni daban-daban na gwamnati. Shirin kallabi ya nemi sanin dalilin wannan kishi. Ga abin da bakin da muka gayyata ke cewa.
Suna na Hajjari Cisu Dangaji.
Suna na Mariya Kashin. Gaskiya ne duk mace idan ta haɗu da ɗa mace yawanci lokuta za ta ga kamar akwai gaban nan. To dalili ko shi ne ita mace Allah ya halicce ta ina da kishi a cikinta.
To ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karon farko?
Haka ne kusan wata ba da santa ga wata ta ɗara ta ne kawai. Ina ga shi ne da jibi.
Hajiya Bilkis.
Wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyarmu. Za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita. To yana iya yiwuwa ta kiki ko kuma level ɗinku ɗaya. Amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi. Wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji. Wato kamar yadda kika ce ciwon yamace ya kamata ya zama to eh na yamace ne. A ce mace mai ciki. Dole duk wani damuwan ki na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan abubuwan da ke faruwa daga samun ciki labor haihuwa da raino ba. Sai mace ƴar uwa a wannan daidai. Amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu. Saboda kamar in za ki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo za ki ga ana yawon siyasa ana yawon za ki ga mata na bin me ita shugaban ki haka nan da an zo wurin zaɓe to wallahi sai su kauce ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a sa wani miji. Kishin da muke da shi ne duka natural.
Mutane da dama suna tunani cewa kishin ƴamace yana tasowa ne idan suka bar mutum ɗaya.
To yanzu ba haka ba ne ba. zaki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku hada ma dangi ba amma dai wato kishin yana da je an ga cewa zaka zama na abu to bari ga miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su daukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane ƴaƴanki ba komai bane ita ta fi ki da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata su fa haka
to ni ba zan yi wannan Hajja Mariya
na'am to ni ina ganin ko wannan abu ba kamar halitta ce
to amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi
in kin ga kamar ko ana ɗan matanci kina tare da ƙawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare din ran da kika samu mutum aure to daga ranar nan wannan ƙawa take kuma za ta canza miki
a takaice to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan bukata?
Eh za a ci saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau.
Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare?
Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali.
Akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba dan mazansu suke yi ba suna yi ne dan ƴan uwansu mata. Hajiya Balkisu.
Wannan magana tabbas dan wato zaki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin me kika daura sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa sai kiga wanda suke taron wanda harkar su dai sai kiga an ce ai ma ba gold bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fashion kamar yadda Hajiya take uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kiga ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace ir uwarki wallahi in kika je junction halla ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne
to Hajiya Mariya
amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
wannan wanta mata
din ba matan yawa za ta so ta yi mingling da maza dan za ta ce matan munafukai ne
ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba
wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari dan koma baya kadan wajen kwalliya kwalliyan nan ita ke jaza gasa me kika daura me kika sa yawo to bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga duk akwai wannan
amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya
ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa kin ga maimakon su hada kai dinga yin wani abu wanda zai kawo ginuwa a garinsu ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana gasa da waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai nayi
Hajiya Balkisu
waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza
to me zaki aure akan abin da za ta ci
Hajiya Mariya ta faɗi gaskiya gasan ne da ya mana yawa gwamnati ana son a daga matan
ta yaya su matan za su taimakawa kansu ta yaya za a yi har mu ci gaba kuma ta yaya za a shawo kan wannan
kamar yadda muka ce mu haɗa kanmu sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana kokarin ana wa'azi cewa a rinka haɗa kai a so juna amma gaskiya gaskiya zangaya miki zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je
cikin
nan yana nan a cikin zuciyar mu
to Hajiya Mariya me zaki daura akan wannan bayani
to shi ma abin da zai daura shine wayar da kai ya kamata a shiga musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka ture mu gehe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kanmu ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurɓu da yawa a ƙasar nan a ko ina ma da mu ke mulkin fa ba mazan ba saboda mu ne kan gaba ko me ake za ki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haƙin kai sai kiga kuma an zo an ban mu a baya mun zama 'yan turun mu
wata irin tarbiyya zamu bar wa ƴaƴanmu?
Gaskiya ya kamata kowace mace uwa ne ƴaƴa ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata, kuma kada su yi kishin junansu, su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so, in kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi. Da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu, to har maƙwabta ma ba sai ɗan uwansu kaɗai ba, har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna.
To Hajiya Bilkisu, me za ki ɗora akan abin da ta faɗa?
Mu tusa musu tsoron Allah da san addini da tsoro, sannan kai a matsayinki na uwa ke kanki ƴaƴan naki ki kokari ki hada kansu, saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan nasu su rabu. Domin din daga gida baka hada kan ƴaƴan naka ba, haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu hada kansu. Nasiha, nuna musu zumunci, tsoron Allah, kaunar kowa, da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum ga aljanna. Saboda daga cikin gidan ma ƴaƴan sai ki ganin baka hada kansu ba, ka nuna ka fi san wannan, ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari, ka nuna a'a ka ki sauran ƴan uwa ma sai su ga suna kin su, ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yanda yake, amma dai ku so juna.
Masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Makonni da suka gabata shirin kallabi ya karɓi bakuncin wata mai hali baiwa a Najeriya, wadda igiya aure ta hana ta cimma burinta na zama likita duk da damammaki da ta samu a ciki da wajen kasar, da kuma sha'awa da ta yi ta nunawa da yunkurin da ta yi na ganin ta cimma wannan burin. A yau shirin yana nan a Amurka, inda aka samu akasin haka domin kamar yadda za ku ji a bakin kallabin ta mako, ita tunaninta kawai shine idan ta girma ta yi aure ta ci gaba da kula da gidanta, sai dai ta dace Allah ya hada ta da mai sha'awar ilimi da ya yi ta ƙarfafa mata gwiwa har ta kai ga yin digirin. Kadan kai ku da nisa, waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi.
Sunana Hauwa Mustapha Ɓaɓura daga jihar Jigawa a arewacin Najeriya. Na zo Amerika ne tun ina shekara 18 da aka auro ni. Mai gidana ya auro ni daga Gama Sakandi, to shi ne tila zuwa na ƙasar nan, har kuma iwar haka muke zaune a nan tare.
To ina kuka fara sauka da aka kawo ki daga Najeriya, yaya rayuwa ta kasance idan kika duba la'akari da daga inda aka ɗauko ki zuwa inda kika dawo zama?
To farko daman daga Gama Secondary School ɗina a Kwa, na gama 85 aka yi min aure, na muka taho na 86 na zo ƙasar nan. Da muka zo a New York muka sauka, kasancewar a nan a New York ɗin makarantar da mai gidana yake yin karatun shi na masters a nan yake. To muka zauna ya ƙarasa karatunsa a New York kusan shekara 2, kaɗan ya rage bai cika shekara 2 ba. Daga nan kuma sai ya samu admission a Columbia, Missouri, irin wannan jihar da muke yanzu kenan, ta yayin PhD. So daga nan sai a New York din da muka zauna na samu ciki na farko MBU. So aka samu dai irin su laulayi da waye, but in koma baya zama a New York a cikin ƙuruciya na yi shi ganin cewa ni yarinya ce daga secondary school, ban taɓa barin gaban iyayena, haka na bar ƙasar mu ba ma. Kuma sannan aka ɗauko ni kawai aka kawo ni cikin al'adu da al'umma da ban san su ba, da yare wanda ban ƙware a kansa ba, wanda shine turanci. So za ki ga mai gida zai fita ya tafi aiki ya tafi makaranta sai kai kadai kwal a gida. So farko da kuruciya duk wannan bai dame ni ba kamar wasan ekwana na dauke auren. Za ki ga mutum ya tashi ya yi wanka ya gyara gida ya ci abinci yana jiran mai gida gaskiya sai da laulayi ya fara shigowa. Laulayi ya fara shigowa ina ta mutum gida sosai. Abu na kuruciya ba zan taɓa mantawa ba da na haɗa kaya na abin kiɗa ƙauye a kullun ɗan kwali ba ma a kwatu ba. Na ɗauko na zo kan bene na zauna na yi ta fara kuka na ce ni sai ya mai da ni gidan mu.
Me yasa kika ɗau wannan matakin a wannan lokacin?
Kawai na gaji da zama ni kaɗai da gidan yawa ne. Ban saba zama rayuwa kai kaɗai ba. Ina yarinya irin an kai yara ɗin nan zaman ɗaki gurin yayyansu. So ba na zama guduwa nake sai idan sun haihu to sai in zauna saboda suna da yaro ko yarinya da aka haifa da zan iya riƙa wasa da su.
Haka.
Isan aka kai ka gidan sabon aure sai kai kaɗai is like sai kai ta jin ba daɗi. Mu kuma rayuwa a ƙauye duk ko ina ma za ka iya tafiya ka yi wasa da jama'a.
Barin kuma an ce daga babban gida kika fito.
Ya daga babban gida akwai mutane da yawa ba yanda za a aikace kana cikin kadaici.
Haka.
Ko da yaushe cikin raha kake da mutane.
To bari mu koma kan wannan batun kin kulla kayanki a cikin dan kwali. Ya aka kaya?
Ai in gaya miki mai gida na ya dora hannu a kai ce na shiga uku yanzu ya za a mai da ke babura kuma wallahi da la'asar da kyar da ya sanyo kaina na koma cikin gida so a hankali da ya muka fara irin zuwa muna ziyartar mutane ya ce da ni bari zan kai ciki weekend a gurin wasu so akwai wani Allah ya ji karrai ya rasu Consular General na Najeriya a lokacin yana zaune da matansa guda biyu ko uku so sai ya kai ni gidansu weekend so a nan fa na ji daɗin rayuwa sosai hankalina ya fara kwanciya. So idan duk lokacin da na aka ɗauki lokaci haka sai ɗan kaina haka irin zai yi weekend dawo.
Haka. To bayan kun koma Missouri domin kin ce ya samu admission a nan Missouri. Me kika koma yi? Duk da kin ga duk zaman da za ka yi yau gobe ya wuce wasa yau da gobe. Kana zaune a gida ba aikin komai musamman ma kasancewar zaman Amurka kana zaune ne a cikin gidanka. Kawai ba ruwanka da makocinka sai dai idan kun saba kuna dan gaisawa ko kuma ka fito kun haɗu. Me hankalinki ya karkata kai bayan kun koma Missouri?
To da yake da muka dawo Missouri dama yana da wani babban abokinsa na kuruciya da suka yi tun daga Najeriya Dr. Khalil. So su sun faɗa dama abubuwan alkhairi da zama a irin area dama ma shi ya ce masa in kana son gari da za ka zauna ka tara iyali wannan ya fi irin su New York manyan garuruwa da makarantunsu suke da cikowa. Nan kuwa ba cikowa gari ne wanda za ka iya raya iyalinka a cikin saukakkar rayuwa. To da muka zo sun taimaka mana sosai ganin abin da ka ga abokinka yanayi da matarsa. To da ka zo ina da cikin yara na wajen wata shida MB ne. To ita matar Dr. Khalil Hajiya Rakiya wanda alhamdulillah har yanzu muna aminci da ita. Ita ta nuna min hanyoyi irin yadda za ka riƙa yar sana'arka da ɗan abu dai wanda ba za ka zauna ka zama ka ci kana kaɗaici ba. To da yake a unguwar ɗalibai muke kasancewa duk kowa da yake a gurin ɗalibi ne university town haka. So sai na fara raino irin na 'ya'yan makwabta. Za ka iya ɗan raino a kawo maka ɗan yaro ina da ciki a kawo min next door yaro a biya ka ɗaya dala ɗaya kafa awa za ka riƙe yaro awa huɗu dala huɗu. Haka dai na mai da kaina dai irin ina da abin yi da yake kuma dama a gida da muka tashi gaskiya ba mu saba mu ga iyayenmu ba sa komai ba.
Haka.
Komai kuɗinku komai mulkinku komai tsarin rayuwa za ka ga matan gidanku da sauran mutane kowa yana yar sana'arsa koya take.
Haka.
To gaskiya ba ka saba ka ga ana haka zama ba a yin komai ba.
Kin ga mutanenmu a gida idan aka ce misali a yau da ni da ke muna zaune a gida za a kawo mana rainon 'ya'ya za mu ɗauka kai. Ni ce ma aka raina za a kawo min rainon 'ya'ya. Ya kika fara ji da farko da aka ce miki ga abin da zaki yi a nan?
gaskiya ni daman Allah ya bani sauƙaƙen kai kuma in ka samu tarbiya daga gidanku ana nuna maka yadda aka tsayar da mu ba kai fahari da abin da babanka yake da shi ba ko wanka a kai me kake da shi kai me kai wa kanka to wannan tsarin rayuwa da iyaye suka mana ya bamu tarbiya a san cewa ka tashi ka nemi naka to din da uba bai hana da gaza ya kawo abinci ba amma iyayenka suna sai da abubuwan su suna da tabo da kwabo haka na tashi na ga tsarin rayuwa komai zaka alkinta kanka kai tunanin gaba to babu girman kai a ciki irin na san Hausawa to kuma sannan kamar yanda nace inda ka zo mutanen da ka samu idan masu girman kai ne wataƙila kai ma ka bi ra'ayin su to wanda ka samu su ba masu girman kai bane suna da tsarin rayuwa sauƙaƙa saboda haka duda ba su ba reno suka yi ba bar abinda kamar na lura da shi cewa dinnan suna da sauƙin kai suna harkar su na kansu saboda haka ni da a lokacin ban da takardu zama America sai kana da takardar aiki
sosai
idan har kai aiki ba takarda ana iya korarka to akwai abin da zaka iya inda bai saba kaida ba shine kamar irin wannan ɗan kananan ayyuka na reno awa biyu dala hudu a day irin wannan bai saba kaida a lokacin ba to abin da nayi kenan saboda rashin girman kai kuma ni ba abin da ban yi ba har har wannan bayan reno da nayi nayi aiki gidan abinci akwai abin da ake kira waitress wanda suke zuwa su dau order ka su kama abinci ni da gidana akwai sanda muka tsinci kanmu a yanayin buƙatar taimakon rayuwarmu har wanke building mai akwai wani company da suke potato chips a lokacin nan ma da ƴaƴana guda uku ni da shi za mu zo mu nemi wadda za ta zo ta zauna mana da su da daddare mu je mu gyara wannan building ɗin hawa wajen biyar ne building ɗin shi wannan gini hawa biyar mu je ofishi mu share musu mu ɗauke shara mai gidana yana da doctorate degree
gashi kuma shi yana doctorate degree
Yeah, kuma yayi aiki ma a gidan abinci wanke-wanke da sabin duk inda rayuwa ta kai abu na halal da zaka lura da kanka a kasan nan mun zo mun samu shimfiɗa wadda gaskiya ba ta girman kai
Yeah. daudu kwana kwariya ya dauku nawa Allah kuwa kidan na goma direba da sine sana
to masu saurare abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin irin ayyukan da Hawwa Mustapha babirta a nan Amurka da kuma irin kalubale da ta fuskanta kafin ta kai inda take a yau kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga abokiyar aiki Aisha Mu'azu a nan birnin Washington DC da kuma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin amma da jinsu duka alheri ke muku fata alheri